Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hirar da abokin aikin mu Abdul Aziz Adili Turu ya yi da waɗansu matasa da suka halarci shirin Amurka na tada tsumin matasa da ake kira Yali a takaice. Kamar yadda muka saba kowace Alhamis a wannan shiri, Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa wanda ya ziyarci jihar Plateau a yau. Sai kuma sharhin jaridun kasar Ghana kamar kullum. Za mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat akan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baki da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi, a yayin da masu kalubalantar shi Biden din ke kokarin tunkuɗe shi daga matsayinsa na dan jam'iyyar Democrat da ke kan gaba wajen shirin karawa da shugaban Amurka Donald Trump a zaben shekara ta 2020. Da Biden ya ce a ganinsa tsarin kiwon lafiyar da yar takara Senator Kamala Harris mai wakiltar California ta yi tayinsa a wannan satin na da rudin gaske, sai Harris wacce ke tsaye ganga da Biden din ta mai da martani da cewa wataƙila dai ya rude ne saboda bai karanta ba. Biden ya yi watsi da wasu tsare-tsaren kiwon lafiya na gwamnati da Harris da sauran fitattun masu kalubalantarsa a jam'iyyar Democrat ke tayinsa. A maimakon haka, so yake a inganta tsarin kiwon lafiya na Obamacare wanda aka bullo da shi yayin da yake mataimakin shugaban kasa da wato karkashin gwamnatin shugaba Obama. A wani al'amarin da ba a saba gani ba, Amurka ta kakaba ta kunkumi kan babban jami'in diplomasiyyar wata kasar waje. Wannan sam ba abinda aka saba gani ba ne a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka yayin tattaunawa kan matakin da Amurka ta dauka kan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif. Wannan matakin da aka dauka ta wajen amfani da ikon shugaban kasa ya biyo bayan zargin Zarif da wasu take-take ko ikirarin yin take-taken a madadin babban shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda kwanan nan aka saka sunansa cikin jerin sunayen mutanen da hukumar Baitul Malin Amurka ta ware musamman don ta taka masa biriki. Yau dai shugaba Donald Trump ya yanke shawarar cewa ya fi isa hakanan, abinda wani babban jami'in Amurka ya gaya manema labarai kenan. To kar a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yitar da abinda ta kira matukar mugunta ta bautar da dan adam a wani jawabin da ta yi jiya Laraba a Majalisar Dokokin Tarayyar Ghana, inda ta gaya ma 'yan Majalisar Dokokin Ghana din da wato kasar ta yammacin Afirka cewa wannan ziyarar da ta kai ta canza ta da sauran 'yan tawagarta.
Our delegation has been humbled by what we have seen this week.
Ta ce tawagarmu ta sadu da abubuwan da ta gani a wannan satin a rukunin ginin Lime Castle. Mun ga dakunan bayi inda aka yi ta ga wato gane azabar rashin imani ga dubban bayi. A rukunin ginin Cape Coast Castle kuma mun tsaya gaban mashigar shiga ba dawowa, inda miliyoyin mutane suka yi bankwana ta ƙarshe da Afirka gabanin a yi jigilarsu zuwa rayuwar bauta. Zuwa mu a nan ya yi matuƙar canza mu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa ƙasar Thailand wajen babban taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya, ASEAN a taƙaice, wanda ke zuwa ƙasa da 'yan sa'o'i da gwajin makamin wato makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi, wanda shi ne na biyu cikin ƙasa da mako guda da Koriya ta Arewar ta ƙaddamar da gwajin. Pompeo zai yi wani taron Amurka da kungiyar ta ASEAN da za a yi yau dindin Alhamis a birnin Bangkok. Yana mai cewa da dama daga cikin su na da ra'ayi iri guda kan batun tsaro da zaman lafiya da ci gaban yankin India da Pacific. Zai kuma gabatar da jawabi kan harkokin tattalin arziki da Amurka ke gudanarwa a yankin. Yayin da yake kan hanyar zuwa Thailand, an tambayi Pompeo lokacin da za a ci gaba da tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da Koriya ta Arewa, sai ya ce akwai wani ɗan abin da ya rage a aiwatar, ba na son in sa rana, to amma ina fatan ba da daɗewa ba, wakilinmu na musamman Stephen Baigo zai yi zaman tattaunawa da wanda zai yi wakilci Koriya ta Arewa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu shiga rukunin na biyu na bangaren shirye-shiryen namu da wannan rahoto a nan Amurka, inda aka kammala wani shirin tada tsohon matasa da kuma kara koyon hanyoyin shugabanci da ake hada kan matasa daga kasashe daban-daban na duniya. Abokin aikin mu Abdulaziz Adali Toro ya halarci taron ga kuma rahoto da ya hada mana.
Shirin gwamnatin Amurka na Yali da ke horar da matasan Afirka kan yadda za su koyi dabarun shugabanci da sauran harkokin yau da kullum yake tattaro matasa ne daga kasashen Afirka. Taron wanda ake yin shi karkashin inuwar da ake wa lakabi da Mandela Washington Fellowship yana samarwa matasa fiye da 700 da suka yi zarra a fannonin rayuwa daban-daban a Afirka damar ƙara gogewa a jami'o'in Amurka tare da allafa musu wajen ganin sun ƙara bunƙasa ayyukansu idan sun koma gida. A wannan shekara ta 2019 matasa daga ƙasashe fiye da 35 na yankin Afirka ne suka halarci wannan taron na musamman. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi tattaunawa ta musamman a wannan babban taro da ya gudana a nan birnin Washington DC, wanda ya tattaro baki da 'yan matasan, inda muka gana da wasu daga Najeriya, jamhuriyar Niger, kamar yadda za ku ji.
Sunana Hamza Waziri Muhammad Duko, an haife ni a jihar Bauchi. Na yi makaranta ta primary zuwa secondary a jihar Bauchi, inda na yi ci gaba da karatu a kasar Malaysia, inda na samu degree na farko a fannin sana'a kenan, wato business administration. To alal haƙiƙa na koyi abubuwa da yawa. Fanni na da nake shine fannin gudanar da mulki. Abinda na kuma nake a gida ya shafi wannan, saboda kungiyar da muka assasa, wato mai fafutukan neman kare haƙƙin 'yancin mutane masu bukata ta musamman, ayyukanta yawanci ya ta'allaka wajen dokoki da gabatar da dokokin da muke da su a ƙasa. So abubuwan da na koya a nan, na koya yadda zan kasance an tabbatar da waɗannan dokokin ana gudanar da su a cikin al'umma.
Sunana Abdulsalam Korone, ni dan kasar Niger ne. A yanzu aiki na Niger ne, dai malamin makaranta ne na jami'a. A jami'a kuma ina bada karatu a cikin field kin harkar noma da bunƙasa noma da kuma harkar wanda muke cewa research, kenan bincike bisa ga matsalolin da ta shafi Niger. Don muna neman mu samu mu ci kan wannan matsalolin. Don shine da wannan aikin a yanzu a Niger aiki na. To a nan Amurka gaskiya na koyi abu da dama. Abu da dama, paske cikin program kin namu ana koya maka yadda ta kamata ka tafi da aikin ka yadda ta kamata, kuma yadda ta kamata ka taimaka ma mutanen ƙasarka don ƙasarka ta ci gaba. Ainihin nan ga da muka zo mun kai mu wajen kimanin 300,000 'yan ƙasar Afirka. Duka wannan saboda mu, saboda dukkan mu hada guya mu yi aiki tare don Afirka ta ci gaba. Bayan nan kuma mu na ƙasar Niger mu bokai muka zo a nan cikin fanni daban-daban. Ni aiki na shi ne na management, kenan in san yadda zan tafiya da harkokin office da yadda zan yi furke harkokin kasuwanci da karatu da duka abun da ya shahi ci gaban ƙasa. In samu ya hada shi a samu tahiya wadda yana ta kamata.
sunana Dr. Nafisa Hayatuddin, ni likita ce da nake aiki a asibitin gwamnatin tarayya da ke Kaduna wanda muke kula da mutane masu lalura da su shafi kwakwalwa da tabin hankali. Bayan da na gama karatuna na likitanci a Ahmadu Bello University Zaria, sai na koma wannan asibiti domin kwari a wannan fanni na kula da lalura da ta shafi mutane na damuwa haka da na lalura tabin hankali. Nazo wannan darasi sati 6 kenan yanzu. Samu a zabe ni, so da yawa nakan yi tunanin to menene nake yi. Amma a zuwa na anan na fahimci cewa komin kankantar abin da kake yi a inda kake, to yana da tasiri akan mutane da yawa da baka san a inda zai kare ba.
Abdulaziz Adili Toro, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara.
To a gaida Adili Toro, kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Mai zaman zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara.
Tomata Lahar, yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:12 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Kungiyoyin nakasassu a jihar Plateau Nigeria na ci gaba da nuna damuwa a game da halin da masu bukata ta musamman ke ciki, lamarin da ake alakantawa da rashin samun wata tsayayyar madogara, rashin bayar da kulawar da ta dace wa sha'anin ilimin nakasassu na daga cikin dalilan da suka haddasa zaman kashe wandon wannan rukuni na al'umma. Mafari kenan wasu daga cikin su ke fadawa sana'ar bara. Saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin zamantakewar nakasassu a jihar Plateau, kamar yadda za a ji a hirar da wakilin muryar Amurka a Jos, Zainab Babaji, ta yi da ciyaman na nakasassun jihar.
Sunana Said Atta, ni ne ciyaman na National Joint Association of Persons with Disability, wato shugaban nakasassu na jihar Plateau. Ya kamata nakasassu su samu yancin su domin a gadi cewa suna aiki domin dogaro da kansu. Sannan na biyu, akwai zancen empowerment,
wato inganta rayuwansu
domin su ma su san cewa ana yin tare da su. Sannan akwai bukatu na kuma duk inda abun da ya kamata za a yi ma na masu lafiya, ya kamata duka ma a hada ma na kasassu a ciki domin su ma su zama da cewa su ma masu yanci ne kamar yadda mai lafiya suke. So ba sai na ci gaban na fade su da daidai ba, akwai bukatu da dama wanda an sana yi ma masu lafiya, ya kamata a hada masu na kasassu a ciki domin su ma su samu moriya gwamnati ko kuma abun da ya kamata ko su kungiyoyi masu zaman kansu.
To amma tun farko ma wato saboda wannan bukatu ne kuka samu kungiya wanda za ku gabatar da wato bukatunku a wuri guda?
Haka yake, saboda wannan bukatun ne, saboda mun fita mu yi kuka ko kuma mu yi kira da muryan cewa wannan kungiya na nakasasu ne, sai a samu ajimu da wuri da kowanne zai fita domin kanshi ya je na nema domin kanshi, kaga zai zama mana da wuya. Amma mun yi kira da muryan na nakasasu gabaɗaya, ina ji zafi jinmu da sauri. Dalilin da ya sa mun samu kafa wannan kungiyar kenan.
To akwai nakasasu waɗanda a ce irin ku waɗanda Allah ya ba su zarafi har sun yi karatu, wa'ansu a ce suna aiki, amma idan ka duba batun nakasasu a Najeriya akwai waɗansu ɓangaren da zaka ga ba su samu wannan zarafi ba, sai barace-barace. Akwai a wannan kungiya taku akwai abin da kuke yi don ganin cewa su ma waɗancan wato an buɗa musu hanya na samun ilimi domin su kauce ma waɗannan barace-barace?
Dalilin kenan da ya sa muna kuka, muna kira, saboda duk wani abun da za a yi game da gwamnati a samu a sama ciki, domin da ana sama ciki ba za ka ga wani ya fita yana bara ba. Domin kasa wani zai ga zai kwana yau ba abinci, gobe tashi ba abinci, gashi kuma yana da iyali kaman ku masu lafiyan da kuke da shi, dole ne zai fita bara. Amma ba son mu bane mu ga yan uwan mu ko kuma mu ga membobin mu suna fita bara ba. Gwamnati ta bude hanyoyi ma na kasasu, ko ta fannin aiki ko ta fannin samun abun rayuwansu su gani ba za su sake gani wani na kasashe yana bara a hanya ba.
To in kai batun aiki, a ce misali kaman makaho, wani aiki kake ganin kaman ya kamata a bashi domin ya inganta rayuwarsa?
Duk abun da ke kina yanzu ba ke ma kina aikin da aikin ki ba, ki gwada wani makaho ma ki gani aikin da kina yi na ga zai yi fiye da abun da ke ma kina yi. Domin rubutu ne, magana da kina shi ma zai rubuta. Gashi nan Allah ya ba mu wani rayuwa na yanzu mai kyau, wanda shi ma a recording da kina shi ma yana da mun recording. In ma rubutu ne ma shi yana da computer ma, yanda ke kina buga computer shi yana yi. In typing ma shi na yi, typing da kina yi shi ma yana yi. To me ne wanda ba zai yi ba?
To sai dai hukumar kare haƙƙin nakasassu na cewa gwamnatin ta Plateau na bakin kokarinta wajen daukar matakan sassauta wahalhalun masu bukata ta musamman. Sanin manufar karin maganar da ke cewa mai daki shi ya san inda yake masa ruwa, yasa aka damka ragamar wannan hukuma a hannun wani bebe, abinda ba kasafai ake samun irinsa ba a kasashe masu tasowa irinsu Najeriya.
Sunana James David Lalu, ni ne chairman Plateau State Disability Rights Commission.
To menene wannan hukuma take yi domin nakasassu?
A kashin gaskiya wannan guri aka yi ta domin tsaron yiyancin nakasassu. Wato makace nakasassu ya haɗin kumshi daga makafai, kurame, guragu da kutare. Tika gaba ɗaya a nan gurin ya haɗu da kuma masu farin fata ana kiran su albino. Saboda haka mu wannan aikin da muke yi shi ne abin da muka gane shi ne a kota ina ana cinyanci wa'innan mutane. Gwamnati ta ba mu aiki a nan domin mu tabbata sun yi bacci idanunsu a rufe, domin kuma mu tabbata abin da ya zama haƙƙinsu ya shiga hannunsu ya zama nasu.
To ya zuwa yanzu waɗannan nasarori aka samu a wannan hukuma?
A kashin gaskiya akwai abubuwa na farantawa da suka faru a nan gurin. Na daya, a jefin karatu, wannan ofis tana ba da goyon bayan man na kasassu wa'inda suke sun sa su tafi makaranta. Akwai wa'inda suke makaranta suna zuwa suna samun gudunmawa a nan da gurin kudin makarantansu da kuma kudin abincinsu da sauransu. Akwai wani ma kurma ne ya gama makaranta a America, sai kuma da lokacin iyayen shi suka kai shi sai kudi bai iya ya kai ba, ya kawo kukan shi nan gurin nan. Mun ɗauka kuka mun je mun gaya ma gwamna, gwamna ya bashi kuɗi ya ba shi kuɗi sama da miliyan uku saboda a samu a sasantar da komai gwamnati ya ce mana mu tabbata ya dawo gida sasuwa a ba shi aiki domin ya tabbata abin da ya kwaso a America ya tsaya amfani da shi a nan domin cin gaban kasa mu. A gefen aiki a wannan guri mun yi kokarinmu mun dan susuka da tebul a gurare daban-daban da suka yi samun aiki yanzu haka gwamna ya ba mu oda nan diban ma'aikata a nan kuta 54 a cikin wayannan 54 kuwa masu yawa dole ne za a ba mu na kasassu saboda wannan ofishi namu ne ba na wani ba ne saboda haka dole ne an zo nan a same mu mu ne annan mace aiki annan wannan abu gwamna nan ya kafa wata babban tarihi saboda tun da aka yi tarihin Plateau daga Paris zuwa yanzu ba a iya taba samun wani gwamna wanda har zai ce ya diba ma'aikata kaza na kasassu a ba su aiki sai wannan a yanzu maka fara Allah kuma rokonmu shine Allah ya sa ta ci gaba haka. Akwai kuma na kacisu da wayoyin da suke jari suna iya samun goyon baya domin cin gaban jarinsu wayansu yau sun je sun kafa kungiyoyinsu ana kiran shi cooperative society an kafa kungiyoyin guda 20 chip mu muka biya kuɗi aka ba su takarda na komai da komai sun register aka ba su takarda yanzu haka muna kokarin su kasuwa inda ya kamata wannan ofishin Fadama da ofishin Plasmeda da kuma ofishin Potato Baluchin na noman dankali da sauransu gaba da muna kan su kasu suna kan tafiya kuma suna samu taimako domin su samu su yi jari da zai taimake su duk wayannan abubuwan da muke yi a nan muna tabbatawa ana bayarwa yana tafiya.
To masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu ji ci gaban tattaunawar da Zainab Babaji ta yi da shugabannin na kasassun jihar Plateau. A madadinta da bakin shirin na yau ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya.
So a gaida Malam Sule da tawagarsa sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana a wannan mako.
Yau da jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun kuma ta rubuto cewar marasa rinjaya majalisar dokoki na zargin gwamnati da jefa tattalin arzikin kasar cikin rudani. Jaridar ta ce ƙarin kuɗin haraji a kasafin kuɗin tsakiyar shekara da ministan kuɗi ya gabatar alama ne na hali maras kyau da tattalin arzikin ƙasar ya sami kansa a ciki. Marasa rinjaye a majalisar dokoki suka bayyana haka. Mr. Ken Ofurata, ministan kuɗi ya gabatar da kasafin rabin shekara a ranar Litini inda aka ƙara harajoji har guda 5 waɗanda za su taimaka wurin tara kuɗi don tattalin shirye-shiryen da gwamnati ta shirya wa shekara ta 2019. Jaridar Daily Guide ta rubuto cewar an tura ƙarin 'yan sanda zuwa Tamale domin kisar da aka yi wa wata 'yan sanda mace. Jaridar ta ce headquarter wato ma'aikatar 'yan sanda da ke a nan Accra ta tura ƙarin 'yan sanda na bincike da kuma masu gudanar da ayyuka a Tamale domin su taimaka wa 'yan sanda a nan wurin binciken kisar da aka yi wa ofisa na 'yan sanda wato mace kenan a bakin iyaka a hanyar Kumbungu cikin Tamale. An ruwaito cewar wannan haɗari ya faru ne a ranar Talata da dare 30 ga watan Yulin shekara ta 2019. Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ayyana cewar kasar Ghana na dubi ga sabuwar ajandan ci gaba tsakaninta da kasar Amurka. Wannan ne labari da jaridar The Statesman ta ruwaito. Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ayyana cewar Ghana na dubi ga sabuwar ajandan ci gaba tsakaninta da kasar Amurka. Shugaban ya ce yana bukatan wannan ajenda ya kasance inda kamfanonin kasar Ghana da na Amurka za su haɗa kai su inganta sha'anin tattalin arziki da ke tsakanin kasashen guda biyu, inda zuba jari a cikin Ghana da kamfanonin Amurka za su yi ko kuma wadda a kasar Ghana za su yi a Amurka zai zama abin da za a iya cewa ruwan dare gama duniya. Za mu karkara sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Graphic, inda kakakin na majalisar na wakilan na kasar Amurka Nancy Pelosi ta gabatar da wani jawabi mai susarai a majalisar dokokin kasar Ghana akan bakin shekaru 400 na bayi 'yan Afirka na farko da suka isa kasar Amurka. Ms. Pelosi ta nuna alamar zubar da hawaye yayin da take tuntuni da irin ukuba da fataucin bayi ya kawo. Tana mai jinjina wa gudunmawar 'yan Afirka, 'yan Amurka da irin gudunmawar da suka bayar a Amurka. Tana mai faɗa cewar fama na ƴancin Ghana ya baiwa ƙungiyar fafatakar neman ƴancin ɗan ƙasa a bisa shugabancin Martin Luther da sauransu suka samu ƙwarin gwiwa. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To daga Ghana kuma sai ra'ayo da ku masu saurari kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Yusuf Mele da Gololo jihar Bauchi. Na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya game da soke kungiyar Shi'a da ta yi. A gaskiya dama ita ta bari har wancin hula ne mai kai ta dare. Dama duk kungiyar da aka ce ko kuma duk mutanen da aka ce ba sa biyayya ga wannan gwamnati ta wannan kasa. Duk abin da kasa ce, abin da gwamnatin kasa ta ce, su za su bijire wannan abin su nuna su ba su yarda da ba. Ba sa ambo baya da wannan gwamnati a kodiyaushe su dama abu jira su ci. Dama ya kamata gwamnati su tale su da tuntuni ma su kuma yanzu sai da gwamnati ta ga uwar bari sannan kuma ta ce wai ta haramta musu zama a cikin wannan kungiyar ko kuma ta haramta wannan kungiyar. Dama abin da ya kamata a yi tuntuni kenan. Da fatan za a tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Sunana Sani Balak da ke Goro Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga Justice Musa Dalla da Katsina, shugaban alƙalan jihar Katsina, irin namijin ƙoƙari da yake akan ƙungiyoyi a jihar Katsina. Wannan abubuwan alƙairi ne kuma ci gaba ne. Ina jan hankali da shugabanninmu na Najeriya su koyi da halayen Justice Musa Dalla da Katsina. A ce alƙali yana yin abin da 'yan siyasa ba sa yi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashin Hausa na VOA. Mai magana Garba Ibrahim Gabar Makafa Azare, mataimakin kungiyar Boys of Katago. Ina kira ga Muhammad Buhari shi a matsayin mu na talakawan Najeriya. Mu ma muna roƙon sa da ya duba girman Allah da manzansa ya saki wannan bawan Allah Malam Ibrahim Aljabbar domin ya je samu lafiya.
Ra'ayoyin ku masu saurari kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaicen an yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat akan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baki da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi, a yayin da masu kalubalantar shi Biden din ke kokarin tunkuɗe shi daga matsayinsa na dan takarar Democrat da ke kan gaba wajen shirin karawa da shugaban Amurka Donald Trump a shekara ta 2020. A wani al'amarin da ba a saba gani ba, Amurka ta kakaba takunkumi kan babban jami'in diplomasiyyar wata kasar waje. Wannan sam ba abin da aka saba gani bane a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka yayin tattaunawa kan matakin da Amurka ta dauka kan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif.
To a gaishe ka masu saurari nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafunan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya taimaka wajen hada shirin da Bada Umarni, sai kuma injiniyan mu ne Dara Smith. Alheri ke muku, fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwani lafiya da alheri.